Taka,
may we are.
By the powers conferred on me, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State.
Ai ba ma soke zaben, ai ba ma yi ba. Ba yi ba amma sun rubuta sakamako. Saboda haka wannan raining wayo ne.
Jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya.
A wajen gangamin da magoya bayan min da suka shirya a Yola, gwamnan jihar yace zai hada kawunan ƴaƴan jami'ar domin samun nasara babban zaben da ke tafe.
Ina son gode wa mutanen Adamawa da suka zabi APC, suka zabe ni. Kuma Allah ya yarda. Mu dama jam'iyyar mu aqidan mu aqida ne na talakawa, mun zo ne mu jami'i talakawan Adamawa, ba mu zo mu yi wa talakawan Adamawa rashin adalci ba.
Haka ne, to didimar siyasa har iri biyu ta rufe jihar Adamawa a cikin ƙarshen makon nan da muka baro, wacce take da alaƙa da zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka yi na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya. Na farko dai ga sakamakon zaben tsaye da shi ɗan takarar gwamnan jihar da ƙarshen ta, kamar da kuka ji aka ce gwamnan mai ci yanzu shine Galaba. Ba da bayan haka kuma ga zaben da aka yi wazirin Adamawa ɗin kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a matsayin wanda zai wa PDP takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na baɗi, wato zai kara da shugaban Muhammadu Buhari. To kamar yadda muka yi alƙawari da mun tuna makon jiya cewa yau ne za mu zo mu shiga Adamawa ɗin, to bari mu shiga ɗin. Kuma bari haɗa ku da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz.
To masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shirin nan tsaka mai wuya. Kamar dai da aka sani cikin kwanakin nan kusan ayyace in banda babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kusan baya cewa inda hankali ya fi karkata dangane da dambarwar siyasa kamar jihar Adamawa da sautari ma ke mata kira da tubalin rikita-rikitar siyasar Najeriya, musamman dangane da batun da ya shafi jam'iyyar nan da take mulki a Najeriya, amma jihar wato jam'iyyar APC. Na san masu sauraro ba za ku mance irin turka-turkan da aka tattafka ba dangane da zaben fidda gwani na kujerar gwamna a wannan jiha da ta kai aka fafata tsakanin tsohon shugaban hukumar nan ta EFCC wato Malam Nuhu Ribado, wanda ba ta ko kuma ya ma sha tsayawa takarar gwamna da kuma takarar ma kujerar shugabancin Najeriya. Bayan shi akwai shi kansa gwamnan da ke kan gado, wato Sanata Muhammadu Bindo Jibrila, wanda sauran jihohi kusan ya cewa shugaban jam'iyyar duk sun amince da kan cewa gwamna ya zai ci, amma jihar Adamawa aka samu akasi bayan da su shugabannin suka ce su sun amince ba su da takara tilo tamkar gwamna. Wannan abun ya ja jangon da ta kai aka din dakatar da wasu daga cikin wato sun hannun su dangane da zabe. Bayan shi gwamna akwai mutum na kashe, wato mutum na uku a cikin yan takarar kujerar gwamna shine Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban kasa Aisha Buhari. An yi tunanin kan cewa watakila an kawo shi ne domin akwai karfin mulki. To wannan batu yau shi za mu duba na jihar Adamawa, ko ma menene dai a iya ce an kammala zabe. To sai dai bisa dukkan alamu wannan zaben fidda gwani ya fa barbaya da kura. Domin akwai biyu daga cikin 'yan takarar da ke cewa sun fa ba ta sababbin bindiga ruwa kan cewa suna da jayayya har yanzu dangane da wannan sakamakon zabe da 'yan kwamitin suka bada. Dr. Mahmud Halilu Ahmad, wanda ake wa lakabi da Modi, da ke ma zama kanin matar shugaban kasa Aisha Buhari, ya ce sun yi mamaki da yadda wannan zaben ya gudana a cikin dare. Kana ku ya buƙaci da ya fatali da duk sakamakon da aka bada, ko da kuwa shi ne aka ayyana cewa ya lashe zaben.
Ai ba ma a soke zaben, ai ba ma yi ba. Ba a yi ba amma sun rubuta sakamako. Saboda haka wannan raining wayo ne, kuma mun sanar uwar jam'iyya cewa ga abin da ya faru. Su kuma 'yan kwamiti suna zaune a ofishin jam'iyya a nan Yola. Suna jiran a kawo musu sakamako, amma babu inda aka yi zaɓuɓɓukan nan. Babu inda aka yi zaɓe. Ba mamaki su kawo sakamakon, su tattara su zo su ce na ci zaɓe. To ko sun tattara sun ce sun kawo na ci zaɓe, ban amince ba, ban ci zaɓe ba, don ba a yi zaɓen ba.
Shi ma dai da yake mai da martani a taron manema labarai da ya kira tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribado, ya ko bai na zaben fidda gwani na jihar Adamawa da wasan yara.
To zabe dai ba a yi ba, kowa ya sani a Adamawa akan zaben nan ban yi ba. Ina suka samu sakamakon Allahu alam. Mu dai mun sani akan cewa kowa kuma ya sani a Adamawa ba inda aka yi zabe jiya. Kar a yarda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗa din nan.
Kuna son arusa kenan?
Arusa a yi abu wanda zai ba mutane hakkinsu.
To dan duba wannan batu mun gaito biyu daga cikin ƴan bangarorin. A hannun dama da dai akwai ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai. Kana ta ɗaya bangaren wato bangaren da suka sha kaye mun gaito ɗaya daga cikin masu magana da yawun shi kansa Malam Nuhu Ribado. Dama da yake Bahaushe kan ce waka bakin mai titikan fi daɗi, bari na sauwa hannun dama na wato ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Adamawa wanda ba bako bane ta fuskacin kafin yada labarai domin tsohon ɗan jarida ne kafin ma ya koma wannan mukami da Allah ya bashi.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Kamar yadda ka faɗi, sunana Alhaji Danjuma Bakari wanda aka san Danjuma Hamas. Mai na ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindu Umaru Jibrilla tarakan yada labarai a fannin Hausa.
To alhamdulillah. To sai shi kuma na bangaren shi tsohon shugaban hukumar EACC Malam Nuhu Ribado, ina tare da shi ma ba bako bane ga masu sauraron mu da farko.
To sunana Aminu Abdullahi Gambo Guyu, kuma ɗaya daga cikin wadda suke cikin tsagen siyasan tsohon shugaban hukumar nan ta EFCC wato Malam Nuhu Ribado.
To alhamdulillah masu sauraro waɗannan wato Danjuma Hamad da kuma shi Aminu Gambo Guyuk su ne za a fafata. Malam Aminu, ya ka ji da sakamakon zaben nan?
To alhamdulillah, a kowane irin yanayi ka zance kanka za ka gode wa Allah maɗaukakin sarki, kai mishi godiya a dukkan irin yanayin da ka zance kanka ciki. Idan muka dawo fuskar maganan zaɓe, abinda za mu faɗa a matakin farko shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko mu ce la haula wala quwwata. Idan wannan hali da demokradiyya ta gani a jihar Adamawa shine abinda ake tunanin zai wa demokradiyya kwalliya, to akwai abin tsoro a namu demokradiyya, akwai abin tausayi a wannan demokradiyya.
Amma ga ne wani zai tunani wata illa zafin kai ne ka soma da wannan shimfiɗa?
Ba zafin kai ba, Alhaji Ibrahim. Dukkan nan mu a jihar Adamawa muke, babu gunduma ɗaya da zaka zagaya kace an yi zabe na fi sabilillahi. Domin ko kamar ni nayi zabe a garamar hukuma na Guyuk, kuma ni na wakilci mai girma Malam Nuhu Ribado a wannan garamar hukuma. Muna da mazabu gundumomi 10, duk inda muka tura wakilai babu inda wakili ɗaya ga mana an yi zaɓe. Amma abun mamaki, an kawo cikakkiyar sakamako har da sa hannun wai wakilan mu, kuma babu wakili ɗaya da ya saka hannu.
To na ji kana magana sai naga Danjuma Hamas na murmushi.
Da ina tuna Malami ne. Malami ne ya iya propaganda sosai. Akwai dalilin da yasa nake maka haka. Ya za a yi a ce mutum ɗan Adamawa ne a zaɓen da aka yi shekaran jiya a ce wai ba a yi zaɓe ba, wanda ko ina da ka sani mu dai a nan cikin birnin jiha babu inda ake yin zaɓe wanda ake kiransa polling center, kamar irin yadda aka yi a primary school haka, wanda ba a yi zaɓe iyakan wanda za a zaɓa, kuma an zaɓa sannan mutane sun fito da yaƙinin zaɓen shi mai girma gwamnan jihar Adamawa, domin ya dace da an ce zaɓen za a yi shi ne riban cika sun cewa ƙato ban ƙato ba, za a yi shi ne na jama'a baki ɗaya.
Ka ce an yi zaɓe da rana ga kuku da dare?
An yi zaɓe yanzu kamar mu a yankinmu mun soma zaɓe ne ƙarfe 3:30, kafin ƙarfe 5 kusan mun ƙare zaɓe, kuma malamar zaɓe ita ta zo ta ɗauki sakamako ta tafi da shi. Na farko kenan. Na biyu, da idona na zagaya don ban wuce karamar hukumata ba, na tafi irin su gefen abun da ya shafi Limawa, na tafi gefen abun da ya shafi Demsawo da kuma Dobeli da makamantansu, duka ba inda ba a zuba layi da idona na kalla an yi zaɓe an kirga, kuma Bindo suke yin nasara.
Kuma za ku yi da zargin da kan cewa a magarban gwamnati wanda suke tare a cikin jam'iyyar nan su suka yi wa makaɗiya a wajen kawo sakamako?
A'a, ba jami'an gwamnati ba ne. Jami'an gwamnati ka ai suna aiki ne da gwamna. Su waɗanda suke shugabannin siyasa kwamiti da aka turo, dama tun asali waɗanda ake sa su yi malaman zaɓe ai ɗan gari ne. Idan sunanka ya faɗa, ko da kana cikin jam'iyyar APC ne ko kuma kana mai son APC, za ka iya zuwa ka ɗirga sakamako da kai. Shi dai wanda ya zo a matsayin malamin zaɓe wanda zai ɗauki sakamako na polling center.
To malami na kana so kamar da mutane.
To abinda nake so in faɗa shine duk abinda muke faɗe a kowane lokaci, mu rika yin magana dan Allah, mu rika kuma sa tsoron Allah ciki, domin da al'umma muke magana, al'ummar da muke magana nan domin su kafin mu fada san abin da ya faru. Malaman zaben nan da aka turo su daga Abuja a jihar Adamawa suka kwana. Abinda muke zato shine idan ana so a yi wa mutane zabe na adalci, zabe na fi sabilillahi, kamata ya ce kafin karfe 2 na rana da aka ayyana za a yi wannan zabe, dukkanin cibiyoyin da za a yi wannan zabe malaman nan sun isa. Amma abinda zai baka mamaki kuma a lokaci guda ya baka tsoro, muna cibiyar da zamu yi zabe tun karfe 2 rana da muka sauka daga masallaci sallan juma'a, muka nufi inda aka ce za a yi zabe. Amma billahi alazim Allah shine shaida, mun yi kuwa mutane sun amsa, mun shelanta kururuwa mutane sun fito suna kawazucin ganin cewa an kawo wannan canji, an sauya wannan gwamnati da ta juya wa hidima domin al'umar Adamawa baya. Amma muna wannan wuri karfe 3, karfe 4, karfe 5, 6, sai misali karfe 7 saura muke samun labari wai malaman zabe sun iso.
To a gaishe ku malamai, sai da aka ce mu zuwa makon gobe in Allah ya da za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da muka fara a yau. Muna dai godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya hada mana shirin a can Yola ya aika mana shi. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington. Mun barku lafiya.